بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير الصبر 22 ga watan Juma'a al-Akhirah shekara ta 1444 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 14 ga watan Janairu na shekarar miladiya ta 2023 wannan shine kasad na 127 cikin jerengiyar kasusuwan karatun littafin al-istiqama wallafar al-imamu shaykhul islam ahmad ibn abd al-halim ibn abd al-salam ibn taymiyah al-harrani Allah ubangiji ya gafarta masa a wannan littafi na ibn taymiyah yana mana darasi ne asali game da tafarki madaidaici da ya kamata a bi wajen fassara na social qur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ke magana akan as-sifatul khabariya amma bisa dabi'ar ibn taymiyah yana yawaita dajiya da kawo masaloli wanda suke asali ba sa cikin wannan qadiya to inda yayi maganganu masu tsayi sosai game da nasoshin maganganun Abul Qasim al-Qushairi wanda ya dauko su daga Al-Risalatul Qushairiyya kuma ya mai musu da martani sannan yayi fara magana akan abin da ya shafi al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar shine zamu tashi inda yake cewa kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان يتي ينا مغانا أكن وجبتن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتي كما يدى منزو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل أتكين حديثي واندى الإمام أبو داود ياروي توشي مسلم ما ياروي توشي كما أبو داود haka nan kuma Abu Dawud ya rawaito shi kamar yadda muka ambata da kuma Tirmidhi da wasu malaman daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yana cewa man ra'a minkum munkaran a cikin ku duk wanda yaga wani abin kyama falyughayyirhu bi yadihi ya gyara shi ya canza wannan abin kyamar zuwa abin kirki da hannunsa fa in lam yastati in baya iyawa ba shi da karfin mulki ko karfin zuciya ko karfin fada a jin da zai iya canzawa da hannunsa fa bilisani to sai ya canza da harshensa ta hanyar ya fada kenan yayi nasiha yayi wa'azi ga waɗanda za su canza din za su iya canzawa fa in lam yastati in ba zai iya wannan ba kuma wato bai da karfin ilimi bai da karfin hujja bai da karfin magana fa bi kalbihi to sai ya canza shi a zuciyarsa ya kyamace shi a zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zalika adhaful iman wanda iyaka abin da zai iya shine ya ji kyamar abin kyama a zuciyarsa wannan shine mafi raunin imani wannan hadisi ne daga cikin wato manyan hadisan jawami'ul kalim na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka zaka ga Imam an-Nawawi ya kawo shi a cikin al-arba'una haditha fi jawami'il kalim wa muhimmatil din shine hadisi mai lamba na 34 a cikin littafin arba'una haditha al-imamu al-hafiz ibn rajab a cikin sharhin sa mai kyau din nan wato jami'ul ulumi wal hikam ya mai sharhi mai kyau kware da gaske yana da kyau ƴan uwa musamman dalibai su koma su karanta mai ibn rajab ya fada akan wannan hadisi da irin kamar yadda ya saba zai kawo riwayoyi mabambanta masu alaka da hadisin masu irin ma'anarsa sharadin al-amr bil ma'ruf wa nahyi anil munkar akwai sharda guda biyu da kusan dukkan malaman da suka yi magana akan wannan hadisi zaka ga suna ambatan su shine akwai al-qudra ya zama kana da karfin ikon taghyir din sannan kuma al-ilm ya zama abinda zaka yi akan ilimi zaka yi shi wannan akan duka biyu akan batun abinda ya shafi gyara da hannu da abin da ya shafi gyara da halshi dole ne waɗannan guda biyun su haɗu ya zama kana da ikon da zaka iya yi din ka isa kai sannan kuma kana da ilimi akan menene munkarin kuma me ya kamata a yi don gyara shi sannan kuma duk malamai har ila yau sun yi magana akan cewa idan mutum bai da wannan ikon, bai da ƙarfin faɗa a ji, bai da ilimin, to wannan umarnin ya faɗa a kansa. Umarnin cewa falyughayyirhu biyadihi ba umarni ne wanda yake ga kowa ba, umarni ne ga wanda ya isa yayi. Duk da kimanin zai mana sharhin hadisin da kansa, shi yasa ba za mu tarsasu zuwa ga gayyato wani wanda zai sharhi daga malamai ba. Yace wa idza kana kadhalika, idan abun ya kasance kamar yadda ka ji din nan, fa ma'lumun anna al-amra bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar wa itmamahu bil jihadi huwa min a'zamil ma'ruf alladhi umirna bihi. To mun san cewa umarni da kyakkyawa da kuma hani daga barin mummuna da cikar haka ta hanyar jihadi, ma'ana bayan an yi wa'azi an karantar, idan kuma dama ta samu a yi jihadi a aikace, yace waɗannan abubuwan to su ne mafi girman abu mai kyau da aka umarce mu da mu aikata shi. Wa minan nahyi 'anil munkari, na daga cikin nau'in hani daga barin abin ki, iqamatul hududi ala man kharaja min shari'atillah, sai da haddin wato kisa, da haddin shan giya, da haddin zina, da haddin kazafi, da ga wanda ya ainihin wato ga duk wanda ya taba wannan dokar, duk wanda ya taba dokar da ta shafi wato wanda ya taba wata doka kamar yayi kisan kai na ganganci, kamar yayi ridda, kamar wanda yayi zina yana muhsini, kamar wanda yayi zina yana saurayi ko tana budurwa, kamar wanda ya sha giya, kamar wanda ya kazafi, to waɗannan duka akwai hukunce-hukunce da aka daura musu, haka sata. To tsaye da waɗannan hukunce-hukuncen yana daga cikin annahyi 'anil munkar, wato bai tsaya akan wa'azi kadai ba. To kaga wannan aikin kuwa ba kowa zai iya ba, tsaye da haddi ba kowa zai iya ba, sai wanda yake da mene, yake da sultani a hannunsa, yake da shugabanci. Yace wa yajibu ala ulil amri, kuma wajibi ne ga masu faɗa a ji, wa hum, su waye masu faɗa a ji? Yace wa hum ulama'u kulli ta'ifatin, su ne malaman kowace al'umma, kowace ƙungiya, kowane zamani, wa umara'uha, da shuwagabanni, wa mashayikhuha, da dattawa, an yaqumu ala ammatihim, su tsayu wajen wato ganin cewa talakawansu da almajiransu da muridansu da na ƙasa da su sun tsayu akan kula da addini da mutuncin waɗannan mutane, da yi musu wa'azi. Wa ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhauhum 'anil munkar, da malamai da shuwagabanni wajibi ne su tsayu akan ganin cewa sun umarci waɗanda suke talakawa da na ƙasa da su sun yi abu mai kyau, kuma sun hana su mummuna. Fa ya'murunahum bima amara Allah bihi wa rasuluhu, kuma abin da yake a kansu asalin aikin shuwagabanni wanda su ne malamai da masu faɗa a ji da masu mulki, shine su umarci sauran bayin Allah da cewa bayin su bi shari'ar Allah. Wa hiya salawatul khams, su musu umarni da bin shari'ar Allah wajen tsaye da sallah, fi mawaqitiha, a dinga yin salloli akan lokutansu. Wa kadhalika sadaqatul mashru'a, hakanan kuma su tsayu wajen ganin cewa talakawa da na ƙasa da su da waɗanda suke ƙarshen mulkinsu suna ba da zakkar dukiyarsu da zakka ta farilla. Wasawm almashru', sannan kuma su tsayi wajen ganin cewa sun karantar da su kuma sun koya musu yadda ake ibada azumi na farilla. Wa hajjul bait alharam, da kuma aikin haji, waɗannan rukunai kenan. Wa mithlul imani bil mala'ikati billahi wa mala'ikati wa kutubi wa rusuli wa yawmil akhir, haka nan aikin malamai ne da shuwagabanni su tabbatar cewa mabiya da talakawa sun san imani da Allah, sun san imani da mala'ikun Allah, da imani da littafan Allah, da manzanni da ran tashi alkiyama, rukunan imani. Wal imani bil qadri khairihi wa sharrihi, da kuma imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri. Wa min wa mithlul ihsani, sannan kuma dole su tsayi wajen ganin cewa talakawa sun san an musu umarni da kyautatawa. Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tara, wato kyautatawa da ma'anar ka bautawa Allah kamar kana ganin sa. Fa in lam takun tara fa innahu yarak, dan ko kai baka ganin sa to shi yana ganin ka. Wa mithlu, ha ila yau kuma daga ciki akwai misalin ما امر الله به رسوله من الامور الباطنه والظاهره abubuwan da Allah madaukakin sarki ya umarni wa rasuluhu kuma manzo ya umarni sallallahu alaihi wasallama min al-umuri batina daga al'amura wanda suke a boye na cikin zuciya kenan wa zahira da wanda suke a fili na gani kenan wa mithlu ikhlasid din lillahi don Allah kaga a cikin zuciya ne ikhlasi yake wa tawakkul ala Allah da dogaro ga Allah shi ma da zuciya ake yin sa wa an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma da kuma Allah madaukakin sarki da manzo su kasance mafi soyuwa ga mutum fiye da wani abu wanda ba su ba war raja'u li rahmatillahi wal khashyati min azabihi da kuma saran samun rahama Allah fatan samun rahama Allah tare da tsoron azabarsa was sabru li hukmillah da kuma hakuri akan hukuncin da Allah ya yi da jarabawa da ya sa mutum a ciki wat taslimu li amrillah da kuma miƙa wuya ga al'amarin Allah duk waɗannan wajibi ne akan malamai da waɗanda suke jagorori cikin al'ummomi su tabbata al'umma sun san waɗannan abubuwa wa mithlu ha ila kuma cikin misalin abin da yake wajibi a bada muhimmanci wajen yin wa'azi akan sa sidiqul hadith a ci gaba da yin wa'azi akan mutane su iya faɗan gaskiya su saba da faɗan gaskiya su san falalar gaskiya wal wafa bil uhud da kuma falalar cika alkawari da wajabcinsa wa ada'ul amanat da mai da amanoni ila ahliha izuwa ga mazowansu wa birrul walidain da kuma aita musu wa'azi akan su bi iyaye suke su samu su wasilatul arham da kuma sada zumunci wa ta'awuna alal birri wat taqwa da kuma taimakekeniya hadin kai akan biyayya Allah da tsoron Allah wal ihsanu ilal jar da kuma wa'azi akan kyautatawa makwabci wal yatim da kyautatawa abin nan maraya wal miskin da kyautatawa matalauci wa ibn sabil da kyautatawa matafi ko wanda yake cikin halin tafiya was sahibi da aboki was zauja da kyautatawa mata aure wal mamluk da kuma batun kyautatawa bawa da ke kashinka wal adl fil maqali wal fi'al da kuma wa'azi akan mutane su dinga adalci a cikin maganganunsu da ayyukansu thumma nadbu ila makarimil akhlaq sannan kuma a ci gaba da yin wa'azi akan mutane su kyautata halayensu mislu an tasila man qalaaka kaman sada zumunci hatta ga wanda yake da kai wa tu'ti man haramaka da bayarwa wanda ya hana ka wa ta'fu amman zalamaka da kuma a mutane wa'azi su dinga yin ahwa hatta ga wanda ya cuce su kasance su sirama don nan yana lissafa mana misalan abinda suka shafi al'amru bil ma'ruf wani yana cikin wazifa yana cikin aiki yana cikin function yana cikin responsibility na ulil amri wanda kuma yace sune malamai da shugabanni yace wa min al'amri bil ma'ruf kadhalika al'amru bil itlafi wal istima' har ila yau kuma za a ci gaba da umarni da jan hankalin mutane da yi musu wa'azi akan hadin kai da zama al'umma daya wan nahyu anil ikhtilafi wal furqa sannan hana su sabani da kuma rabuwa kai wa ghairi zalika da ire-iren waɗannan dole yana cikin abin da ya kamata a yi wa'azi akan su in muka lura wannan ya hado da magana akan tauhidi magana akan rukunan musulunci magana akan imani magana akan ainihin ibadoji na wajibi wanda suke rukunai da ibadoji wanda suke mustahabbai da dabi'u da halaye da sauransu da haka mai wa'azi ko waɗanne masail daga cikin waɗannan da ma sauransu yana daga cikin wajibinsa ya zama yana yin wa'azi akan su kada mutum yana wa'azi ya takaita kai kullu akan abu da yake magana har kuma ya dinga tuhuman wanda bai magana akan wannan abin cewa bai kyauta ba shi yana ganin tunda dai shi abin da ya gamsu zai magana akan sa to wanda duk bai gamsu ya magana akan irin abin da shi yake magana akai ba to kawai zai tuhume shi da bata ko da bid'a ko da sanin rashin yadda ake wa'azi da sauransu ma'ana baka kafewa kullun kace kullun sai dai kai wa'azi akan akhlaq kadai ko zaka yi wa'azi akan tauhidi kadai ko zaka yi wa'azi akan shirka kadai ko zaka yi wa'azi akan farillai kadai wato jujjuyawa ake ayi wannan ayi wancan ayi wannan ayi wancan duka saboda kowanne yana taimakawa junan shi wajen samun musulmi na gari musulmi na gari shine mai aqida ta gari wanda yake yin ibada ta gari wanda yake kuma da halaye na gari ya iya mu'amala ta gari wato duk da sai an hada duka duk sanda wani daga cikin waɗannan abubuwan ya samu matsala to za ga addinin nashi ya samu matsala a ce mutune da tauhidin sa da ibadar sa amma bai da akhlaq bai da mu'amala to zai zama mu'amalar tashi mara kyau za ta sa a daina ganin hasken addinin nasa kuma za a dinga tuhumarsa cewa ai ƙarya ma yake addinin wanda kuma yake yin addini ta hanyar wato shi kuma yana da mu'amala amma kuma bai kulawa da wajibai da rukunai sai kaga shi kuma wato mutane a ɗabi'ance sai su dinga ganin to ai wannan na kirki ne ma ba komai ba komai tunda dai ya iya mu'amala alhalin kuma akwai matsala tsakanin shi da ubangijinsa a yanzu fiye da matsalan wancan da yake yin tauhidi amma bai da mu'amala za ka ga daga cikin abin da galibi a wannan rayuwar muke yaudaruwa da ita shine ana saurin a ɗabi'ance mutane suna saurin yaudaruwa da mutumin da ke da kyakkyawar mu'amala ko da kafiri ne ko da mushriki ne ko da wani ɓatacce ne inda ya iya hulɗa da mutane ya iya sakin jiki da mutane ya san yadda zai ya san ya kamata to mutane suna kauda kai daga haƙoƙin Allah da yake wasa da su tunda su ya biya musu haƙƙinsu irin shi zaka ga ko hayya mutuma ko da kafiri ne kaji musulmi suna cewa ya kamata a nemi Allah ya gafarta mai kamar yadda muka karanta hadisin Aisha radiyallahu anha da ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da wani amminta Abdullahi dan Judan ko take cewa ko zai samu gafara a wurin Allah saboda ya kasance a Makka yana ɗaya daga cikin mutane masu kirki masu kyauta masu karamci da ciyarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam me yace mata yace tsawon rayuwarsa bai taɓa cewa Allah na tuba ka yafe ni ba da haka wannan aikin alkhairin da yake na mu'amala bai da tasiri saboda babu tauhidi to da haka dole kai musulmi sai ka hada biyu kai tauhidi ka bada farillanka da wajibobi kuma ka zama ɗabi'a ka mai kyau ce mu'amala ka mai kyau ce da haka baga Ibn Taymiyyah dinnan Allah ya gafarta masa a cikin alwasitiyya da ya gama kawo aqida sai ya cike babukan littafin da akhlaq yace ga al-aqlaqul fadila mutammimatul aqidati sahiha halaye nagari su suke cika wato aqida mai inganci so haka mai wa'azi duka sai ya dinga taba waɗannan babukan gabaki daya babukan tauhidi shi yafi muhimmanci abinda ke biye da su shine abinda suke wajibobi da farillai abinda ke waje da shi biye da shi mustahabbai da sauran ladubba sannan kuma sai halaye da dabi'u na gari ina fata mun gano ka ga alqur'ani zaka ga ya baiwa kowanne janibi cikin waɗannan haƙƙinsa babu abinda alqur'ani ya kare ya kyale kowanne sai da aka yi magana a kansa da gurgurdan buƙatar da yake da ita wallahu almusta'an malam yace wa amma an-nahyu an wa amma al-munkar alladhi nahaa Allahu anhu wa rasuluhu fa a'zamuhu shirku billah shi kuma munkari abin kyama mafi munin abinda Allah madaukakin sarki ya hani game da shi ya kira shi da suna munkari abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi a matsayin munkari babu kamar shirka hada Allah da wani wa huwa an yad'u ma Allahi ilahan akhara shine mutun yana kiran Allah yana bautawa Allah kuma yana hadawa da bautar wani Allah ka shamsi wal qamari wal kawakibi aw ka malakin min al malaika yanzu mutun yana bautar rana ko wata ko taurari ko wani malaika cikin malaiku aw nabiyyin min al anbiya ko yana bautar wani annabi cikin annabawa aw rajulin min as salihina ko wani bawa cikin mutane masu nagarta cikin waliyai aw ahadun min al jinni aw ahadin min al jinni ko kuma yana bautar aljani shedani aw tamathila haula'i ko yana bautar gumaka da suke wakiltan wadancan aw quburihim ko yana bautar wato kaburburan bayin aw ghairi zalika mimma yud'a min dunillahi ko kuma wani haka daga cikin dai abubuwan da aka saba mushrikai suna kirayen su koma bayan Allah aw yusaghasu bihi daga cikin ababen da aka saba mutane suna neman agaji a wurin su koma bayan Allah aw yustadlahu da kuma abin da aka saba wanda batattu mushrikai da waɗanda suke kafirai suke tsuguno a gaban su suna yi musu sujuda suna shirka da Allah kullu hadha wa ashbahuhu min ash-shirki alladhi haramahu Allah ala lisani jami'i rusulihi duk waɗannan da ire-iren su suna cikin nau'o'in shirka waɗanda Allah madaukakin sarki ya haramta ainihin wato akan harshen dukkanin annabawansa. Da haka daga cikin abin da ya kamata mai wa'azi ya dage akan sa, to babu wajen inkari, to babu kamar shirka ita ba. Kamar yadda can wajen al-amr bil ma'ruf babu kamar kira ga tauhidi, to ɗayan ɓangaren shine wajen anan al-munkar babu kamar tsoratarwa da jan kunne da tankiya akan shirka da muninta da hadarinta. Wajibi ne mai wa'azi ya zama ya kula da wannan. Yace wa min al-munkari ha ila da gaskiya ababan kiyama da za a yi tawazi akan su, kullu ma harramahu Allah, duk abin da Allah ya haramta sai a tsaya a yi tawazi akan shi. Ka qatlin nafsi bi ghairi al-haq, kaman kisan kai wanda shike biye da ainihin wato shirka a wajen muni. Wa aklir amwalin nasi bil batil, da wa'azi akan hana mutane daga cin dukiyar junansu da barna, cin dukiyar mutane da barna da dukkan nau'o'insa, ta hanyar yaudara ko ta hanyar zamba cikin aminci ko ta hanyar wato mutum ya ci bashi ya ki dawo da shi ko ta hanyar sata ko kwace ko makamantansu. Bil gasabi, ta hanyar kwace, au bil riba, ko ta hanyar riba masu ba da bashi da ruwa, awul maisar, ko ta hanyar cata, duka hanyoyi ne na cin kuɗaɗen mutane ba da haƙƙi ba, wal buyu, da kuma ta hanyar wasu cinikayya na zalunci, wal mu'amalat, da wasu transactions, wasu businesses, allati naha anha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya hani game da su, duk wani sa cikin nau'o'in wato ababen da ya zama wajibi a yi wa'azi a hana su. Wa kadhalika qati'atur rahimi, sannan mai wa'azi kuma ya kula da bayani akan hadarin da ke cikin yanke zumunta, wa uquqil walidaini, da hadarin da ke cikin wato cin zarafin iyaye ko wulakanta su ko sakaci da su, wa tatfifil mikal mikyal wal mizan, da kuma batu akan tauye ma'auni da mudu, wal ism, da zunubi, wal baghi, da ta'addanci, wa kadhalika al ibadat al mubtadi'a, sannan kuma wajibi ne a ci gaba da yin wa'azi akan ibadoji wanda suke an kirkiro su ne, allati lam yashra'aha Allahu wa rasuluhu, wanda Allah madaukakin sarki bai shar'anta su ba, manzo alayhi salatu wassalam bai shar'anta su ba, irin su maulidi da makamantansu. Malam yace wa ghairi zalika, da wasun waɗannan. To sai faɗo wata ka'ida muhimmiya, yace war rifqu bi a hankali, bin abubuwa sannu-sannu, sabilul amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar, shine tafarkin wa'azi, tafarkin kiran mutane zuwa ga gaskiya shine bi asannusan ar-rifq. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma dakhala ar-rifq fi shay'in illa zanu, bi asannu, babu abinda za a bi asannu sai abin ya ƙara ƙawatuwa, wa ma nuzi'a min shay'in illa shanu, babu kuma abinda za a cire wato bi sannu-sannu a cikinsa face ya lalace. Da haka kai mai wa'azi, dama maganar da kake faɗa tana da nauyi, kamar yadda Shekul Albani yake faɗa, ce to kar ka ƙara mata nauyi da salon maganarka. Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, inna sanulqi alayka qawlan thaqila, wato nauyin hukunce-hukuncen da nauyin juyin juya halin da Qur'ani ya kawo. An saba shekara ɗaruruwa ana cewa Allah uku ne, Allah da yawa, kowa na da Allahnsa, inna ma nu'abuduhum li yuqarribuna ila Allahi zulfa, an zo an ce Allah ɗaya ne, abun ya musu nauyi, an zo an ce a daina bautar gumaka, an zo an ce akwai alkiyama da sauransu, to wannan nauyin zancen shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shaybatni hudun wa akhwatuha, saboda abin da ke cikin su na umarni da hani da cewa a tashi ayi wa'azi da ire-irensu. To wannan dama zancen yana da nauyi, don ka zo kuma wajen uslubinka da salon maganarka da take-takenka ka ƙara mishi nauyi wanda ba na asalin shi bane, to sai a kasa karɓar magana, ba za a iya karɓa ba. Kamar yadda ka san, ko da a ɗabi'ance idan ka zo gaban wani babba, kuma ba babba bane ko sa'anka ne, za ka ba shi wani labari wanda yake mai tashin hankali ne, dole kana neman yadda za ka yi ka sauƙaƙa wannan nauyin labarin, labarin mutuwa, labarin wata asara, labarin wata dambarwa. Za ka gaya wa mutum wanda ta shafe shi, bai yiwuwa kawai mutum a ce ya yi wata babban asara, kawai ka zo kana mai ihu ka ce to sai an dai gaya maka dai mota ta yi haɗari, in ka ga dama ka yi imani da ƙadar, an ba gara ba kai ka jiyo ni na tafi. Zai yi kai wani haka, misali mai gidanka ko
abokin sana'arka wane eh to mota fa ta yi hadari yawa in ka ga rama kai imani da kadara in ba ga rama kai ka jiyo ba wanda zai wannan tunanin dole sai annan farawa ta mukaddima to ka san dai rayuwa ba mutum da yace kaddarar shi in Allah ya kaddara abu mumini hakuri yake to wanda dai mahaifiyarka to Allah ya mata cikawa yau ta haka sai ai ta mata addu'a ai hakuri amma kai ka baka ce to baba ka ta mutu eh ce kai baka ji abin da faɗa ba na ce maka baba ka ta mutu ai da hankalin mu zai ga mana ba haka ake ba go to haka a wajen wa'azi ma ya ta magani maganganu ne masu nauyi musamman in ka zo mutane da abin da ba su saba ji ba dole ka dinga saukaka nauyin shi ta hanyar bin magana daki-daki kuma da nuna musu cewa fa wannan umarnin Allah ne kai ma ba magana ka bace saboda su ga girman Allah su bi wannan umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba magana ka bace saboda su ga girman manzon Allah su bi sallallahu alaihi wasallam shi yasa wasu malamai suke ganin ma cewa hudubar sallar juma'a in ba ambaci ayoyi da hadisi ba bata yi ba akwai malaman da suke ganin in zama zance ne kawai zalla to hudu ba bata yi ba malaman da suka sauka shine sune suka ce a in ya zamana a wajen yin hudbatul haja me limancin ya kawo ayoyin da ake kawo wannan to wannan sun fitar da shi daga kwana amma a ce bai yi hudbatul haja ba ko kuma yayi ta bai kai karshe ba kuma yanzu ya cika mutane da labarin current affairs da ake yanzu to wannan ba hudubar juma'a ba kawai yayi taɗi ne yayi lacca ne mutane ku duba ku ga jama'a yanzu inda aka canza gaba ɗaya ma'anar ibada Allah musamman ita hudubar juma'a ta fi komai samun iskaliya Allah ya baka kai liman ya baka wata falala da martaba cewa mutane su zo su zauna su jira ka sai ka zo kuma in ka zo duk wanda ya magana bai da sallah wai wannan fa kawai dan a saurare ka ne Allah ya maka wannan gatan manzo Allah ya maka wannan gatan mutum zai hau ya tsaya a gaban mutane ya faɗa musu maganganun da duk abin da ya faɗa ana sa ran su yi aiki da shi ne su kuma dole su yi shiru Allah ne ya ce su yi shiru idza nudiya lisalati yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' wanda duk yayi magana aka ce fa kallaga aka baka wannan chance din duk sati babu wani azin da zaka yi da yake martabar hudubar sallar juma'a babu yadda mutane ba kuɗi ka basu ba ba wanda in sha za su tara irin mutane ke tara masallacin juma'a sai an ba su kuɗi za su zo in lacca ce za a yi in ba wani gagarumin malami ba ne zai zo ba wanda zai baka tara maka irin jama'a da ake tara a sallar juma'a kuma ko sun taru ba su yi shiru ba suna yi suna ɗan tada ɗan suna ta ɓoyoyin su suna tashi suna fita suna shiga ko kana faɗa ma suna cewa ƙarya ne a gefe amma na sallar juma'a duk sati aka ba liman wannan chance ɗin amma ka duba ga yadda limamai suke ɓarar da chance ɗin jama'a ka duba ka gani in ka ji wani abu da ake da sunan huɗu ba sai hankalinka ya tashi ko dai mutum ya zo kawai ya kama labarai surutai ta'i wasu issues waɗanda an san gaba ɗaya ba muhallinsu ba ne abinda aka ce a wajen shi wannan abubuwan da aka faɗa tauhidi mu'amala ibada gyaran hali hani daga alfasha koya wa mutane gaskiya koya musu ibada ba za ka taɓa kawo wata huduba ta sallar juma'a ko ta idi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci kawo mutane labarin damana ko labarin rani ko labarin siyasa da ake yayi a lokacin ko batu akan tashin farashin kayan gini kawai yana surutu a kullum kokarin kusantar da mutane zuwa ga Allah da nesanta su daga barna da gyara musu zukatansu abinda yake so ya yi kenan ya zama na wannan saƙon za su yi mako guda suna tadabburinsa shi ne ma'anar hudubar sallar juma'a amma yanzu ina wataƙila saboda galibi mutane limaman sun riga sun biye wa mamu ka san daga cikin jarabawar da mutumin da yake wa'azi da da'awa a Najeriya yake ciki shine mamu da mabiya su suke sanya mishi tunanin me ya kamata wannan daga cikin jarabawar da muke ciki mafi yawan kai a matsayinka na shugaban in kai abin da kake ganin ka gamsu da shi in ba su gamsu da shi ba ka shiga fitina ba ka shiga fitina da sai da kanka sai ka dawo kana bada apology to su mamu abin da suke so shine a casa waɗanda ba su ba wasu third party ba limamin ba su ba wasu can ko 'yan siyasa ko masu kuɗi ko attajirai kuma wasu 'yan ƙasar waje wanda ba su jin yaren da ake magana ba su ake so a casa su mu kuma daga limamin zuwa ma mu kawai mu tashi lafiya don muna jin dadi cewa yau wa ai yau an ci uban suwa ne to mun baka ci uban wadancan ba shikenan kai lifi cewa ya kamata malam ku dinga magana akan kaza ya kamata a dinga wa'azi akan suwa ne kai da ka zo masallacin juma'a kai ba za a wa'azi akan ka ba kai ya kamata a fara yi wa'azi kafin a yi wani da ya kawo ka sallah da ma ba ibada ka zo yi ba da gaskiyar ibada shine ka gyara zuciyarka to wannan aqaliyar ta sa ita ta sa aka wayi gari sai limaman dole su yi abin da za su gamsar da masu sauraron su me kun su gamsar da shari'a wannan shi ta sa da dambarwar cewa malami zai shiga siyasa ko ba zai shiga ba me yasa malami sai ka tsayewa akan ra'ayi daya saboda mabiyan su ba tsaye akan ra'ayi daya ba akwai mabiya masu ganin cewa ya kamata malami su shiga akwai mabiyan da suke ganin bai kamata ba da haka sai malami ya zama ya samu kansa cikin takaful adilla ra'ayin su wajibi ko mun gane kafin akai ga wannan zance ya kamata ai defining tukuna waye malami ai defining waye malami mece ce siyasa me ake nufi da shiga siyasa sannan sai a zo to shin malami zai shiga in ka ce eh ko a'a to duka ya kamata kawo hujja ne ta adili ta ce eh din ko a'a ba kawai mun ga ya dace ko mun ga bai dace ba domin yanzu ana magana ne akan mas'ala ta addini menene siyasa wane ne malami me ake nufi da shiga siyasa dole sai a yi defining waɗannan concepts din sannan kuma za a shiga ko ba za a shiga ba in za a shiga me yasa za a shiga in ba za a shiga ba me yasa ba za a shiga ba to duk wanda kake jin yana wannan labarin hayo ni dai ban ji wanda ya amsa wannan tambayoyin ba ni dai ban ji ba duk wanda zai magana akan mas'alar in ka sauraye shi zaka ji bai bada amsa akan wannan tambayoyi haka ba zai iya gamsar da kai ko ya canza maka abin da da kake akai ba in da kana kan a shiga in yace ka a shiga ba zai iya gamsar da kai ba in da kana kan ka a shiga in yace a shiga ko aka san haka ba zai gamsar da kai ba zai gamsar da kai ne kawai dama in dama tun farko a layi ɗaya kuke ko mun gane dama kana layin ƴan a shiga sai ka zo ne yace shi ma ɗan a shiga ne to sai ka ji daɗi ko kana layin ƴan ka a shiga ka zo ne yace ka a shiga sai ka ji daɗi amma har yanzu babu wanda yake iya gamsar da kai a ilmanci a dai iya masu magana dan haka kawai ya zama kenan ra'ayi ne kowa ya ra'ayi shi Allah ya kyauta almuhim ta tabin rai ta ce malamai da masu wa'azi sun wayi gari ba sa iya istiklali da ra'ayinsu ko da abin da shari'a ta ce suna jin cewa ya dace su bi abin da mutane suke so shi yasa ba sa iya yin abubuwansu yadda shari'a ta tanada so su kuma mutane caji kawai suke so so suke su ji ana hambarar da gwamnatin suwa ne ana caccakar suwa ne ana zakulo asirinsu ana faɗa wannan kamar yadda na sha faɗa jama'a shi yasa kaga Muhammadu Yusuf wannan shugaban Boko Haram lokaci guda ya farin jini a cikin mutane haka zazzaki duk mutumin da zai zo ya zama aikin shi kawai takala faɗa to nan da nan zaka ga mutane sun goyi bayan shi ce ai yana da gaskiya duk wanda ya magana akan shi a ce ai mahasadi ne haka ka dinga Usman Albani da Usman Jafar ba Allah ya gafarta musu cewa hasada suke Muhammadu Yusuf ai hasada suke mai an ga wani kanuri kenan za a ce ko ya taso ya kamo su a karatu to irin waɗannan abubuwan sun zama iskaliya mai girma abin da ya kamata kai mai wa'azi ka sani shine ba mutane kake wa aiki ba kai Allah kake wa aiki kuma ladanka a wurin Allah yake in ajri illa alallah tunda kai kana zaune ne akan kujera annabawa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa malami al-ulama warasatul anbiya kuma yace annabawa ba su bagadan komai ba sai ilimi bambancin ka da annabawa abu biyu ne abu na farko al-isma abu na biyu al-wahyi kai ba ka da isma ko ba a maka wahayi amma in ba anan ba duka sauran aikin da malami yake yi in dai ya amsa sunan malamin to irin wazifar da Allah ya daura wa annabawa ne me Allah ya daura musu bayanin shari'a shiryatar da mutane hana su daga barna idan ta kama kuma har su yi jihadi na makami wannan shine abin da Allah ya daura mu malamai a cikin aikin annabawa Allah ya tsare mu dan haka sabilul amri bil ma'ruf mala yace huwa rifqu sabilul amri bil ma'ruf wa nahyi al munkar bi a hankali wali hadha qila dan haka ake fada a cikin karin magana cewa li yakun amruka bil ma'rufi bil ma'ruf wa nahyuka anil munkari ghairu munkari umarnin da zaka yi da kyakkyawa ya zama shi umarnin shi ma kyakkyawa ne umarnin ya zama mai kyau ne kuma hanin da zaka yi daga munkari ya kasance ba munkari bane shi hanin wato karka je garin umarni da kyakkyawa kai munkari ko garin hani daga munkari kai munkari kai takatsantsan wato dan mutane suna yin barna in ka zo magana akan barnar su wannan bai halasta ma kai ma kai barna a cikin maganarka ba ko kai barna a cikin aikinka garin fada musu sai da magyaran gagga azbinawa da ake cewa wa idza kana al-amru bil ma'ruf wa nahyi al-munkar min a'zamil wajibati aw al-mustahabbat fal wajibatu wal mustahabbatu la budda an takuna al-maslahatu fiha rajihatan 'ala al-mafsada yace mun yadda cewa umarni da kyakkyawa da hani daga barin mummuna yana daga cikin wajibobi ko kuma alal akal a ce daga cikin mustahabbai bayan mun sani cewa ababan da suke wajibi da ababan da suke mustahabbai dole ya zama wajen aikata su maslaha tarinjayi mafsada duk abin da za a aikata ya zama akwai maslaha akwai nagarta a cikin sa kuma nagartar tarinjayi abin da yake barna id bi hadha bu'ithatir rusulu saboda dan haka aka aiko annabawa wa unzilatil kutubu aka suka da littafai wallahu la yuhibbul fasad Allah baya san barna bal kullu ma amara Allah bihi fa huwa salahu duk abinda Allah ya umarni da shi to gyara ne dan haka zaka ga Allah bai san barna yana san gyara wa qad asnallahu ala salahi wal muslihina Allah yayi yabo akan nagarta da masu nagarta وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ مَا الله يَجِي فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ كَغَا عَفَا وَأَصْلَحَ يَبُونِي غَرِيسُ الله يَجِي وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا الله يَجِي چِوَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ أَوْن وَجِيكُو أَوْن وَجِنْ كُمَا وَلَا تُفْسِدُوا الْأَرْضَ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا دِي وَنَّن كَغَا عُمْرْنِي نِي دَ گِيَارَا كَر أَيْ بَرْنَا وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولئن ما قالوا كان كرشي الله yake cewa wallahu la yuhibbul mufsidina Allah baya san mabarnata haka wa yasallaka an li tama qul islahum lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida min al muslih Allah ya san mabarnaci daga mai gyara haka zaka ji samu su alqur'ani da yawa Allah yake cewa wa idza tawalla sa'asil ardi liyulika fiha liyulika harfa wan nasla wallahu la yuhibbul fasad haka ne ko wallahu la yuhibbul fasad suna nan da yawa zakai ta ganin su ire-iren waɗannan wai misali aka abin da yake cewa ne Allah yayi yabo ga nagarta da masu nagarta kuma Allah baya san barna wallazina amanu wa amilus salihati Allah yayi yabo ga mutanen da suka aika suka yi imani suka yi aiki nagari wa dhammal fasada wal mufsidina Allah ya zargi barna da mabarnata fi ghairi mawdi'in awri ba daya ba biyu ba fa haythu kanat mufsadatan fa haythu kana mufsadatul amri wan nahyi a'zamu fa haythu kanat mufsadatul amri wan nahyi a'zama min maslahati lam yakun mimma amara Allah bi san da ya zama wato gyara da za a yi ya zama barnarsa tafi asalin barnar da aka yi to bai cikin abin da Allah ya ce yayi yaro a aji ya saci wani abu a jaka dan uwan shi kai kuma malami islamiya ka zo ka gaura mishi mari ya suma to barnar da kai ta fita shi wannan ba gyara bane ka je ka bashi punishment dan zo ana har ya zo ya samu wata matsala ko ka mai ka zabga mishi bulala ka fasa mishi jiki ko ido ya kumbura shin zaga an zo ana tashin tashina to kaga saboda gyaran da kai yafi karfin bannan ina fata mun gane wannan gyaran yafi karfin bannan ba a yin gyara haka mu gane jama'a ba a wato kai a matsayinka na mai gyara wannan bai baka justification na kai barna a cikin gyaran naka ba idan mun gane wannan da yawa abubuwan da muke na rigima za mu daina su da yawa abun da muke na tashin tashina ko kuma har ai mana tambari a ce usare sa da zafin kai talibi daga irin waɗannan abun suke tasowa daga rashin auna masalih da mafasid da auna cewa menene ya kamata a wuri kaza me bai kamata ba ina ya kamata ai zafi ina bai kamata ba sai mu dauka komai zafi ne dauka komai zafi ne idan wannan malai ya bada labari cewa wai matashi ta haihu an zo da wata tsohuwa za ta yi zaman daki go yabo cikin tsakar dare ce ta kawo mishi aya da ta ce ai zaman daki zaman wanki me yake ci mishi ne ma wankan jego go yace baba kina da aya da ta ce haka ita ce babu yaro ni idan na san wata aya ce to ki tashi ki fita a gidan nan cikin daren nan ta fita kaga wannan ai barna ce shi kuma yana ganin addini yake to dole sai mun zama muna iya auna ina ne ya kamata ina ne bai kamata ba me ya kamata me bai kamata ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan muka kalla cikin hikimar Allah Allah bai saukar mishi da Qur'ani jumlatan wahida ba dan abu a hankali a sannu a sannu sannan ba a umurce shi da dukkanin umurnonin lokaci daya ba a bayan ya mana kwatance da yadda aka haramta shan giya sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk da mun jifa cewa shirka ita ce mafi hadarin abu tauhidi shi kuma shine mafi muhimmanci amma yana ji yana gani bai iya kawar da shirkar da ake a Ka'aba ba har sai a shekara ta 8 da aka zo fato Makka yayi zaman Makka shekara 13 bai iya yin haka ba bayan an yi Badar bai iya yin haka ba bayan Uhud bai iya haka ba lokacin aka sulhu da biya duk bai iya ba ya ma ce ma Aisha Ka'aba ita kanta ba ta kan asalin foundation Annabi Ibrahim amma yace in na ce a gyara yanzu za a samu matsala don mutanen ki ba su dade da musulunta ba yi ƙara barin wannan ma jigirman Ka'aba da alfarmar ta jama'a to da haka sai an dinga awo irin wannan shi yasa ake so ya zama ko da yaushe masu ilimi da hangen nesa da sanin ya kamata su zama sune jagorori a cikin harkar addini ulul ahlami wan nuha da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa saboda sune suke da hangen da za su iya irin waɗannan aunace aunacen galibin matasa ba ruwan mu kawai iya abin da muka sani kawai ayi ko a mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanda yayi mubaya'a wa mai sunan su al-ansar a Aqaba kamar da yake cikin akhbarun Makka na al-Fakiha ne cewa suka su 12 ne fa amma saboda zafin imani ce mai suka in kana so yanzu ne sai mu shiga Makka kawai a fara yaki yace a ina faka za ta yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a Badar ne yake addu'a yana cewa ya Allah in ka bari a kashe waɗannan mutanen shikenan ba za a bauta maka bayan kasa ba dole a bari ai tarbiyyar su wanzu su yi ilimi su kai shi gaba inda an samu damar murkushe su gaba ɗaya ba shikenan ba to irin wannan rashin awan rashin hankalin shi za ka ga mutane da dama suna yi irin wannan rashin hankalin shi za ka ga mutane da dama suna yi har a ce an kore su a masallaci ko an kama su an kulle ko an ce sai sun biya wasu ganguna da suka fasa na yan mandiri kuma an ce su wuta undertaking da sauransu duk shine saboda ba su ba hankali ba Allah ya kyauta malin ya ci gaba da cewa wa in kana qad turika wajibun wa fu'ila muharramun koda ko kana gani an bar wani wajibi an aikata wani abu da yake haramun to sai ka auna shin za a iya hana aikata haramun din nan yanzu ko ba za a iya ba yace idil mu'minu alaihi an yattaqi Allah fi ibadillahi kuma mu'mini wajibi ne akan shi ji tsoron Allah game da mu'amalar sa da bayin Allah walaysa alaihi hudahu ba dole bane akan shi sai bayin sun zama na kirki amma dole ne akan shi ya bi da su tsarin da Allah yace a bi da su a musu wasi wa hadha mimma ana qawlihi ta'ala wannan ya daga cikin abin da zaka cire game da fadin Allah da yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha hadaytum ya ku wanda kuka yi imani kowa ya ta kanshi wanda ya bata ba zai cutar da ku ba idan kun zama shiryayyu annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya fassara la yadurrukum min al-kuffari la yadurrukum min al-kuffari man dalla min al-kuffari wanda ya zama ya bata cikin kafirai batarsa ba za ta hana shiryar ku ta tabbata ba sannan sahabbai sun yi magana game da fassarar ayan nan Ibn Mas'udin yana cewa yace wannan aya da kake ganinta lam ya'ti ta'wiluha ba'd fassararta a zamanin Ibn Mas'udin lokacin aiki ta bai da ita bai yi ba wa inna ma ta'wiluha fi akhir zaman fassara tana karshen zamani domin wasu ne suka fahimci cewa to abinda ayat take nufi ba ruwanka da kowa ba ruwan kowa da kai ka zama comrade kawai abinda ka gamsu da shi kai karka cewa kowa komai to ba ka ayat take nufi ba amma abinda ayat take nufi bayan ka fadi to kai iya naka bayan kai wa'azi bayan ka ja kunne to kai iya naka ba za ka ce da karfi sai ka tirsasawa wani ba yazo a cikin sunan Abi Dawuda cewa ma mata a garin Madina kafin zuwa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance idan mace tana yin wabi tana yin wato tana haihuwa ya suna mutuwa ko shine wabi ko to sai su yi alwashi su ce idan Allah ya ban musu wannan dan za su bar shi shiga addinin Yahudawa tunda su a lokacin maguzawa ne to sai zaman daidai lokacin da musulunci yazo akwai ƴaƴa da yawa ƴaƴan Aus da Khazraj samari da matasa duk sun zama Yahudawa iyayensu sun danka su a hannun Yahudawa saboda su cika alwashinsu to lokacin da aka kori Banu Nadir daga Madina sai iyayen suka fito musamman matan suka danga rike iyayensu suna kuka suna hana su ba za su bi Banu Nadir su tafi ba su kuma zan suka danga kama yaran suna dukan su cewa sai sun musulunta su kuma sun riga sun shiga Yahudanci shine aka saukar da la ikraha fi dini kad tabayyana rushd min al-ghay Allah ya ce babu tirsasawa a cikin addini ko danka ne iyakacinka da shi wa'azi kira ya musulunta yake sai ka rabu da shi ba za ka ce kama shi da duka ba kaga annabi Nuhu ai ba ta aure cewa yau dan nan shi dukan tsiya ba ko cewa yaki musulunta amma har karshen al'amari cewa yake ya burayyar kan ma'ana zo ka hauta ka tsira to abinda zaka yi kenan wa'azi shine kai iya naka dan haka al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah har ila yau suka rawaito hadisi daga Abu Salabah al-Khushani yake cewa an tambaye shi aka ce me zaka ce game da wannan aya ta alaikum anfusakum yace wallahi yadda kuka tambaye ni dinnan na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da wannan aya shin tana nufin ba ruwan mu da wa'azi sai annabi ya ce a'a bali itamaru bil ma'ruf a'a ku yi umarni da kyakkyawa wanhau anil munkar ku hana mummuna hatta idza ra'aytu shuhham muta'an sai lokaci ya kure kun ga tsabaragen san zuciya ita kawai ake bi sarrai kawai ake bi wa hawan muttaba'a mutane sun tasa san zuciya ya zama shine limamin su wa duniyan mu'assara mutane sun biye wa duniya kawai wa ijaba kulli ra'ayin bi ra'ayihi an wayi gari kowa ra'ayin shi kawai shi kadai ne daidai kowa ya zama dictatorship akan abin da yake so yace fa alayka bi nafsika to a lokacin ne zaka tsaya iya kanka wada anka amral awam sai ka fita batun mutane in ba a kai wannan lokacin ba to za a ci gaba da wa'azi ma'ana matuƙa akwai masu saurare akwai masu neman gaskiya akwai masu tambaya akwai masu bukata to za a ci gaba da wa'azi har sai an waye gari mutane sun zama san ba sa kaunar wa'azi kwata kwata kowa sai san zuciya sai barna sai bata to a lokacin shine mai wa'azi sai ya kame bakinsa ka ku ayin ba a kai wannan lokacin ba ba ka wani har yanzu ba a kai wannan lokacin ba wannan riwaya ce sayyida tana cikin sunan Abi Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah haka nan kuma wato a wata riwaya har ila cikin sunan Abi Dawud annabi yake cewa idza ra'aytumun nasa idan kuka waye ga mutane marajat uhuduhum alqawran su sun rikirkice sun gurbace babu alqawari wa khaffat amanatuhum ko dai khaffat in an karanta da shadda zai zama amana ta yi karanci wasu sun kanta da khafiyat amanatu ma wata riwaya amana ta bace ta dashi irin da za a dinga cigiyan amintacce a rasa a cikin dangin kuma ka rasa wanda ka amince da shi nabi yace wa kanu haka ba a cikin ra'ayi ibn mas'ud yace mutane suka zama haka sai hada hannun shi wato suka cakuɗe da juna wajen matsaloli da rigingimu da fatuntunu yace yace a lokacin falzan baitak to sai ka zauna a gida yace wamlik alayka lisanak sai ka kame bakinka wa khudh bima ta'rif duk abin da ka san shi tauhidi sallah azumi zakka aikin haji umara salati biye iyaye taimaka wa gajeri duk wannan ka san shi a cikin alqur'ani ko yace to sai ka riko da shi wada matunkin duk abin da baka san shi ba ka san ya yake ba sai ka rabu da shi wa alayka bi amri khassatika sai ka zama iya daga kai sai ƴaƴanka kawai na'am
eh ya tsaya da lokacin shiga musulunci ne kai koko ko mutum yana musulmi kaga yana yaro kuma kaga yana abin da ba shi bane ko ba Allah ba
farko dai ita ayatai magana akan shiga musulunci ne amma har a cikin ai kaga shiga musulunci ai yafi girma akan abin da yake cikin musulunci ko shiga musulunci shi yafi cancanta a tarsasa Allah a tarsasa saboda shine katanga tsakanin tsira da tabewa to haka ma a cikin to ai yafi sauki a cikin musulunci ma'ana in kaga yana yin wani mummuna abu sai ka mai wazi amma ba za ka zo ka kama shi ka danna goshin shi ka ce dole sai ya yi sujuda ba misali ba za ka yi haka ba ko kai ta mai bulala ka ce sai ya kama azumi ko sai ya kama hadda alqurani ba za ka mai haka ba kai dai kai wa'azi babu laifi ka yi barazana ko kuma in game da sallah ne ya zo a cikin shari'a za a yi bulala da adadinta da yanayinta to wannan bai cikin tirsasawa ai su kama su suka yi suka rike su suka daure su a mutum bulala da safe da rana da dare a bashi abinci so daya a ce ba za a cike shi ba sai ya ce ya musulunta irin abinda Qurayshawa suka dinga yi ma bayinsa a Makka cewa sai sun yarda su kuma suka dinga yi ma wannan sai sun shiga musulunci shine abinda aka hana wallahu a'lam to kuma yanzu ai da ake a Najeriya man ka je kai wannan sai ka shiga magana ai aka kama ka kama yaro ko danka ne kana dukan shi sai yan sunan su yan human rights sai su zo yanzu nan su jawo maka matsala kai dai ka roki Allah dai ya shirya maka su kawai tun suna kanana a koya musu bin Allah a koya musu tauhidi a koya musu kuma jin tsoron na gaba da su duk da haka aka mana tarbiya mana yara dole kana jin tsoron babba ko a anguwa ne ka san cewa duk wanda ya girme ka wanda ba sa an ka ba ya isa ya gaya maka in ka taso da wannan mindset din sai ka kara yi lafiya da amma mu yanzu yara kowa ba a koya musu jin tsoron wani ba da haka sai yanzu ba su jin tsoron iyayen ba yara ne fa yanzu ba su san darajar kanin ubansu uwan ubansu abokan iyayen su duk ba su san darajar su Allah ya kyauta Allah mu saurara nan insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi